baya da wasu kalmomi marasa daɗi. Ai ku ba ka bane. To, ma duk a dan Allah sallallahu alaihi wasallam tun da dai mutumin kiyan na Allah. Tun da dai ya ga Allah. To ai shi ya ga sai ku ba shi. Ba shi abu. To sallallahu alaihi wasallam cika gidajensu da wutuwa ka cika kaburbunsu ta saboda mene saboda shagaluna ani salatul wusta salatul asr hatta kada tagrubu shams sun shagaltar da mu daga as-salatul wusta sallallahu alaihi wasallam hadisin sayyidina ali ko har rana ta kusa ta fada don mene domin wannan haƙin Allah ne baya wasa da shi sallallahu alaihi wa alihi wasallama to anan ma abinda aka yi kenan Allah subhanahu wa ta'ala ya ce to qul ya ayyuhal kafiruna kace saboda wannan haƙin Allah ne dan haka manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam zai magana ya ayyuhal kafiruna ya ku waɗannan kafirai malamai suka ce anan tabbas ba ana nufin duk kafirai bane dan da ana nufin duk kafirai ne daga ranan babu kafirin da zai kare musulunta saboda wala antum abiduna ma a'budu da ba kafirin da zai kare musulunta ana nufin su waɗannan saboda haka shi alif da lam in ya shigo cikin kalma yakan nufi abubuwa da yawa yakan nufi istigraqin jinsi yakan nufi uda yakan nufi abubuwa da yawa yakan nufi ma yakan zama mausul ma ko adatul wasli to wannan alkafiruna ana nufin ya ku waɗannan kafiran da suka zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wannan proposal na wannan agreement su ne aka ce Walid ibn al-Mughira da Umayya ibn Khalaf da Al-As ibn Wa'il da Al-Aswad ibn al-Muttalib su ne suka zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka nemi wannan to da su Allah yake yi cewa ba za ku taba bauta ma abinda manzon Allah yake bautawa ba kuma dan mu'jizan Qur'ani kaga ai tunda su ba su da wani aiki kawai da zamu gani sosai karar wannan zayarar a cikin suratul masadi ba su da wani aiki sai kokarin yanda za a yi a ƙaryata sakon manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da a ce da kansu suke yi da suna iya yi dan kansu da ba din lamarin na Allah bane sai yanda yaso zai faru ai da kawai sai su je su yi wani tadbiri sai su ce to tunda ya ce a littafin shi ba za mu musulunta ba to mu bayyana musulunci mana ko da ma za a koya ba musuluncin bane a bayyana kaman ana musuluncin dan a nuna ƙaryan littafin misali ko kaman can da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce tabbat yada abila habu wa taw ma adna anhu maluhu wa ma kasab sayaslanaran zai konu da wutan lahira kaman yanda zamu gani ba jimawa to kaga ai da Abu Lahab da yana da wayo sai dai wayen ya fi karfin shi domin ba haka Allah yake so ba Allah ya sayyarar da shi dole ya ci gaba da zama a kafirci amma ko da koyo musulun kafirci ya bayyana musulunci da sai wannan ayan ta zama abin tambaya da sai musulunci gaba ɗaya ya zama abin tambaya amma Allah ba zai bar shi ba Allah ba zai bar shi ba kuma ba zai a ce mansuha bane a ce a daga baya an yafe mashi domin akwai irin ayoyin da ba a share su ayoyin da ake sharewa ayoyin ahkam ne amma ba alhaqaiqut tarihiyya ba ba zai yi Allah ya ce annabi Adamu ne farkon wanda ya sauke a bayan kasa sunan matarsa Hawwa'u a wani aya misali a zuwa ce a an share ba annabi Adamu bane Nuhu ne ba zai yi ba saboda wannan hakika ce tarihiyya ko hakika ce ta tarihi to hakika tarihiyya ko ta gaba ko ta baya duk wacce ta zo ba za ta sharu ba in dai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce za a yi kaza nan gaba ba zai ce a na fasa ba za a yi ba a tunda ya ce za a yi za a yi ko in dai a matsayin tarihi ne sai dai a matsayin hukunci ne ko sakayya to amma Allah subhanahu wa ta'ala ya hana su su sami daman irin wannan makircin saboda Qur'anin daga wajen Allah ne kuma shine mai kare addinin nasa قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ني بانا بوتاوا أبين دكوكي بوتاوا ولا أنتم عابدون ما أعبد كما كو baku ba kasance masu bauta ga abin da nake bauta ba watan shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana bautan Allah ne su kuma suna bautan gumakansu wala ana abidun ma abattu kuma nan gaba bazan bauta wa abin da kuke bauta ma ba watan a yanzu ban zama ina bauta ma abin da kuke bauta ma ba kuma nan gaba ma bazan bauta ma abin da kuke bauta ma ba ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد كما كوما nan gaba ba za ku zama masu bauta ga abin da nake bauta ma ba malamai suka ce da wannan sura qul ya ayyuhal kafirun da inna atainakal kawthar kaman suna bada amsan wal asri saboda a cikin wal asri Allah ya ce wal asri innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر تو سي الله سبحانه وتعالى cikin سوره الكوثر yace inna a'tainaka al-kauthar fasalli li rabbika kaga amilus salihati ba wa nahar amilus salihat ko ba haka ba qul ya ayyuhal kafiruna kuma sai ya zama watawasau bil haqqi domin kira ne wasiya ne da gaskiya wasiya ne da bin Allah subhanahu wataala saboda haka sai ta zama kaman ita kuma tana kare watan karshen ragowan suran wata wasau bil haqqi wata wasau bis sabr wallahu alam wala antum abiduna ma abud lakum dinukum waliyadin ku kuna da addininku nima wasu masu karatu sun karanta waliya mafi yawa kuma sun karanta wali amma dai Hafsu da Nafi'u watan ko an ce Asim ma da Nafi gaba dai sun karanta waliya waliya din wasu daga cikin masu karatu sun karanta waliya dini kaman Yaqo waliya dini watan nima da addini amma ko ba amma karanta dai waliya dini din ba yana nufin dai waliya dini din ne ku kuna da addinin ku ni ina da addini na kaga anan saboda girmamawa na addinin wani har addinin mushriki ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana muhataba da shi Allah na masa umurni da ya muhataba da shi da irin wannan harshen na girmamawa ko lakum dinukum da yace antum alal batili wa ana alal haqba kaman da yanda muka fadi a baya wa inna au iyyakum la ala hudan au fi dalalin mubin haka Allah subhanahu wa ta'ala yake magana to shi ma wannan lakum dinukum waliya din a cikin wannan irin garabin ne watan a cikin irin wannan matafiyan ne na cewa a girmama abin da wani yake kai watan a girmama masa abin da yake kai ba don ana itikadin abin ba sai domin gudun kada ya gulakanta abin da kake kai na gaskiya din idan ka bata mashi ka zagan masa abin da yake kai to shi ma sai ya zagi abin da kake kai wal yazu billahi shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hamma mata ma yana hana a zage su wanda suka mutu ba a musulunci ba ko wata rana ɗaya daga cikin ƴaƴan Abu Jahl ya zo shi ya musulunta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to ga Ikrama nan Ibnu Abi Jahl zai zo amma idan ya zo kada ku zagi baban shi saboda la tu'dul ahya'a bi sabbil amwat kada ku cutar da masu rai ta hanyar zagin wanda suka mutu tunda dai baban nashi ya riga ya mutu a kafirci kada in yazo ku rika zagin baban shi kuna ce mashi kafiri la'ananne sai ku kankaran masa zuciya ya zama kun yi abin da ba ku kyauta ba wallahu a'lam na'am بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا سورة النصر إجماعا مدينة سوكا watan babu sabani akan cewa sura ce madaniya wasu ma suna ganin cewa ita ce ma sura ta karshe a matsayin ta na sura wacce ta sauka ko da yake dai wannan kauli ne mai rauni amma ya zo a cikin sunanul bayhaqi ko yace lokacin da idza jaa nasrullah ta sauka sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira na na Fatima alaiha salam yace mata ya mata albishir wani bawan Allah Allah ya mashi bashi zabi tsakanin duniya da lahira ya karanta mata kuma ya ga mata cewa to shi fa lokacin sa yayi sai ta fashe da kuka sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce mata ah sai ya ƙara kiranta sai aka ga ta taso tana murmushi to daga baya kamar yadda Ummu Salama ta ruwaita sai aka tambaye ta menene sai take cewa ya karanta min idza jaa nasrullahi ya ga mun cewa to shi aikin sa ya gama kuma lokacin sa yayi sai na kama kuka sai ya ƙara kirana sai yake ga mun cewa shin ba zai yadda da ke baki zama ke ce farkon ahalin gidana wanda za su riske ni sai na kama murmushi da jin dadi watan akwai wata latifa muhimmiya a cikin wannan ayar akwai wani abu ishara da muke bukatar mu maida hankali a ciki mace mace sai dai da yake ba kamar mata ba yar kasa da shekara 25 a mafi fadin aqwal ko mu ce kasa da 30 ko ma yaya ne dai shekaranta bai kai 30 ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koma zuwa ga Allah ai mata albishir da mutuwa ta kama murna ka kula fa ai mata albishir saura ka dan saura wata kaza misali wata 6 ki koma zuwa ga Allah ta kama murna tana jin dadi wannan wace irin mace ce sai tarbiyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama to shi kam tarbiyar sa mazan da matan shi yasa muke cewa mafi yawan abin da ake ruwaita na gonan Fadak da sabanin da ya faru tananan Fatima ta yi ta sabani da sauran abubuwan duk da ake ruwaita ko da yake suna nan a cikin wasu hadisai to amma mu muna sa alaman tambaya akan waɗannan maganganun dan a ganin mu nana Fatimar da take murnan saura wata 6 ta koma ma Allah yaushe har ta warware daga damuwar rashin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta fara rikicin gado akwai alaman tambaya yaushe har ta warware daga damuwan rasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har ta fara fada akan gado wacce take murna jin dadi take yi wannan da wata 6 za ta tafi ita ma amma yurdike annaki asra wa ahli baiti luhukan bi to kuma wannan shine tarbiyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ina yawan bayan uwa kissan Ammar ibn Yasir ko wanda yake da darasin da ke ciki Ammar ibn Yasir an zo garin Madina manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan hijira aka zo ana aiki ana daukan bulo na gini kowa na daukan bulo daidai amma na daukan bibbiyu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ka madalla da Ammar ɗan daba ɗan ta'adda za su kashe shi ɗan tawaye za su shahadantar da shi yad'uhum ila aljannati wa yad'unahu ila an-nar wai amma abin mamaki an gaya mashi fa wai yana aiki ne tukuncin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bashi aiki fa yake yi fiye da na saura amma tukuncin shi ɗan tawaye za su shahadantar da shi mun kuma asabo yanda muka saba in mutun irin wannan yayi irin wannan aiki sai a ce ai karka damu nan gaba zaka zama shugaban kasa ko zaka zama mai kudin da dukkanin nan ba mai kudi irin ka ko zaka yi tsawon rai ko sai ka ba shekara 100 baya sai ka ga jikokinka da ƴaƴan jikoki mu haka muka saba da albishir to duniya bata kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi albishir da ita ba shi yana albishir da amma yurdike annaki a asra wa ali baitinuhu kan bi waya ammarin taqtuluhu taqtulu yana aiki ne ba ana mashi albishir ana masa tukwici saboda aiki ya ga cewa fi atul bagiya za su shahadantar da shi akwai darasi sosai sosai a cikin irin waɗannan nusus din a liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa shahid to ala kulli halin wani kauli aka ce tana cikin surori na karshe ko ita ce sura ma ta karshe wani kauli aka ce a ta sauka ne bayan fatu makka kamar yanda yazo a cikin riwayan Sayyidina Abdullah ibn Abbas a cikin Sunan Tirmidhi ko da yake malamai suka ce to idan har aka dauki wannan to idza anan tana nuni da abin da ya wuce ne ba da abin da zai zo ba idza jaa nasrullahi wato lokacin da nasaran Allah ya zo wal fathu da budi to ya nuna cewa tun da dai aya riga ya wuce in haka ne to amma dai mafi yawa sun tafi akan cewa ta sauka ne kafin fathu makkata a wasu na cewa ta sauka bayan Khaibar wasu kuma suna cewa ta sauka kafin Khaibar amma dai sura ce da ta sauka a Madina kuma tana cikin sura mafi gaggata a Al-Qur'ani ita ma aya uku ne kaman wal asri da inna atainakal kautsar sai dai wal asri ta fi ta tsawo a yawan kalmomi ita kuma ba ta fi inna atainakal kautsar tsawo a yawan kalmomi watan dukan sa aya uku ne amma dai a wasu sun fi wasu yawan kalmomi idza jaa nasrullahi wal fath idan budin Allah yazo nasara daga Allah yazo wal fathu da budi wannan budi ijma'an malamai ba sabani a ciki gaba daya sun tafi akan ana nufin fathu makkatan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato ita ma wannan aya akwai mu'jiza a ciki ita ma ko tana cikin irin ayoyin da suka bada labarin nan gaba za a yi wani abu kuma aka zo aka yin yanda manzon Allah ya gaya wa manzon Allah irin su suna nan a Al-Qur'ani wanda umba daga wajen Allah bane ba Al-Qur'ani ba zai yi mai littafi ya faɗi wannan maganan ba yace nan gaba kadan kaza zai faru kuma ya faru yanda ko alif lam mim ghulibatil rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaglibun fi bid'i sinin ko sayuglabun dikrane lillahi al-amru min qablu wa min ba'du wa yawma idhin yafrahul mu'minun ko an yi nan jaye akan rumawa Krista Farisawa mushrikai masu bautan gunki sun yi rinjaye sun sami nasara akan Rumawa Krista musulmai suka shiga damuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace karku Allah subhanahu wa ta'ala yace musulmai karku damu kwanan nan su ma Rumawa za su yi nasara akan Farisawa saboda haka abinda wannan ayan take nufi duk yakin da za a ƙara yi bayan wannan to Rumawa ne za su yi to hakan ko ya faru ana ƙara dawo da karra Rumawan suka yi nasara to irin wannan ga irin su laqad sadaqallahu rasulahu ru'ya bil haqqi latadkhulunna almasjida alharam insha Allahu aminina muhallikina ru'usakum wa muqassirina la ta'afun fa alima ma lam ta'lamu faj'ala min duni dhalika fathan qariba hakan ya faru yanda Allah subhanahu wa ta'ala ya fadi za ku shiga ga yanda za ku shiga shekara na kewayowa a hakan suka shiga to dai wannan ma idza jaa nasrullahi wal fathu irin waɗannan din ne an ce surar ko ba an ce ba ita ce madogara na malaman da suke ganin cewa ana fassarar alqur'ani da ishara watan ba zahirin lafazi kadai ake kallo ba zai yuyu lafazi ya ishara zuwa ga wani abu domin kamar yadda muka sani hadisin bukhari da muslim sayyidina umar ya kasance yana shigar da mutanen badr watan yana kedewa da su to amma kuma sai su ga ya shigar da sayyidina abdullahi ibn abbas su kuma suna ganin to abdullahi ibn abbas yaro ya za a yi an kira su irin majalisa na zababbu kuma a kawo shi sai abin na dan masa susa a zuciya shikenan sai na Umar da ya gane haka a idanunsu wata rana sai ya yi tambaya ya ce wai wannan surar idza jaa nasrullahi wal fath me take nufi ne kowa ya ce da wannan budi mana da nasara ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai sayyidina Abdullahi ibn Abbas ya ce ni kan bana ganin ta sai kusantan wafatin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama daga wannan sai na Umar ya ce wallahi ni ma haka nake gani to kaga a zahirin lafuzan suran ba abin da yake nuni da kusantan wafati so haka dole sai a ce to sai dai ta hanyar ishara aka gano wannan ma'ana ba ma'ana ne da aka ganshi kiri-kiri daga cikin nasri ba wannan yana nufin kuma watan ilimi yana daga yaro mutum da yarinta in Allah ya bashi ilimi sai ya zama madaukaki an ce wata rana wasu bayan Allah sun zo wajen wani sarki na Banu Umayya sai sarkin ya ce ku ba da mutum ɗaya daga cikin ku ya wakilce ku ba zan gan ku gaba ɗaya ba ku kawo mutum ɗaya ya shugabance ku sai suka sa wani yaro ya wuce irin shekara 20 da wani abu sai ya kalle su cikin su ga dattijai yan shekara 80 70 ba bakin gemu kwata-kwata a jikin su yake cewa amma na raina karfin hankalinku a ce ku da wannan shekarun naku da haka amma ku zaɓi ɗan wannan yaron ku shugabantar da shi a cikin ku sai yaron ya ce ranka ya dade in ka yi izini zan yi magana sai ya ce to kai magana sai ya ce da da shekaru ne ake shugabanci da baka zauna a kujeran da kake kai ba kuma a cikin al'umman musulmi akwai wanda ya fika shekaru kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya baka shugabancin al'umma musulmi ya ce eh lalle ka cancanci ka zama shugaban al'umma kana da abin da ka cancanci a shugabancin da kai cikin mutane kuma cewa wai sai mai shekara kaza yana cikin dalilin da kafiran makka suka ki mu imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama so sun ganshi za a yi mai wannan shekarun shekara 40 laula unzila hadha alquranu ala rajulin min alqaryatayn azim ai ya kamata a ce wani babban mutum ne yaya wannan matashi dan shekara 40 za a ce shine manzo da ku zamu zo muna ji to haka dai Abdullahi ibn Abbas Allah ya kara sirda irajahan hankalinsa da iliminsa sai ya sa ya zama ya cancanci shugabanci ko ko ya cancanci kusantarwa a majalisin Sayyidina Umar Allah ya kara musu yarda gaba daya to wannan shine ake ce ma asalin da malamai suka dogara shi a wajen tafsiri da ishara in an ce tafsiri da ishara shine wata akalli nassi akwai bambanci tsakanin nau'in tafsiri biyu akwai tafsirin da ake ce ma at-tafsirul batini tafsiri na batiniya ba na batinin nassi ba na batiniya wanda kowane nassi za a juya shi a canza mashi ma'ana to wannan tafsirin babu kyau gaba daya haramun ne wasu malamai ma sun ce wanda ya yi itikadin wannan ma'anan shine ma'anan Qur'ani ya kafirta amma tafsiri na ishara a gano wani abu da nassi yake iya isharantowa wanda yake malamai kuma suna da ma'aunan su da suke gano isharan nassi ko ina yawan bada misali da kissan Imam Shafi'i lokacin da aka zo wajen maganan haihuwa aka ce to wata nawa ne in aka ga ciki mace da ciki za a ce na mijinta ne misali in aka aure bayan wata nawa ne in ta haihu za a jingina ma wannan mijin dan sai Imam Shafi'i ya ce bayan wata shida aka ce ina ka samu ya ce daga cikin Qur'ani daga cikin Qur'ani suka ce ina a cikin Qur'ani ya ce ba ku karanta hamalatu ummuhu wanan ala wanin wa fisaluhu fi amaini ba suka ce mun karanta ya ce to shikenan shayar da shi ba shekara biyu Allah ya ce ba shekara biyu kuma ba wata 24 ba suka ce mun karanta haka ne ya ce to kuma can kun karanta wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahara da daukan cikin sa da shayar da shi wata 30 idan ka ɗebe shekara biyun can da aya ya ce wata sa ta ce wata saluhu fi amaini daga cikin 30 shahara mai za a samu ba wata 6 ba to ashe wata 6 shine mafi karancin abin da ciki zai iya zama watan za a iya haihuwa a jingina ma uba wannan dan kaga ta ishara ya gano ma'anan nassi to wannan shi ake cewa isharatu nassi wanda daya ne daga cikin hanyoyin da malamai dama suke dogara da shi wajen gina hujja a cikin addini to haka shi ma tafsirin Qur'ani ayoyi wasu ayoyi za su iya zama suna dauke da wata ishara banda zahirin ma'anan da suke kunshe da shi amma malamai suka ce kafin a yadda da cewa wannan isharan daidai ne dole ya cika wasu sharuɗa na farko kada ya zama ya saba da tsarin ginin alqur'anin misali inna allaha la ma'al muhsinina ba kaga lalle Allah na tare da masu kyautatawa ba to wani sai zai ce a ai la ma'a fi'ili ma bini na la ma'a yal ma'una haskakawa irin kaman an haska abu haka an haska shi dan irin masu nazariyan hululi da ittihad wal yazu billahi sai su ce to ai wannan lama'an ne so daga lama'an ne irin na haskakawa to saboda haka al muhsini na maf'ulun bihi ne ba lalle Allah yana tare da ba to kaga wannan nazmi da siyaki ba ya tare da wannan dan haka ba za a karbe shi ba na biyu kuma dole ne tafsirin da aka yi ya zama akwai wani abu daga cikin Qur'ani wanda yake ayyada wannan ma'anan na tafsirin ishara ya zama wani abu daga Qur'ani ko daga sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana ayyada wannan ma'anan idan babu shi ma ba za a dauke shi ba na uku kuma dole ne ya zama bai saba da shari'a ba ya zama wannan abin da aka zo da shi bai saba da shari'an Allah ba subhanahu wataala domin shari'a ɗaya ne a addinin musulunci to idan har ya zama ya haukan wadannan ma'aunai za a yi aiki da shi za a dauke shi amma in ya saba ba za a yi aiki da shi ba ko daga wajen wane ne za a mayar masa kuma abin da ake nufi da za a aiki da shi ba ana nufin za a tilasta mu al'umma aiki da shi ba a'a ma'ana za a karbi wanda yazo da shi a ce eh to wannan ma fahimta ne naka wallahu alam kila kuma mu ma muna da wasu fahimtocin namu sabanin wannan fahimtar naka idan ja nasrullahi wal fath idan nasara yazo daga wajen Allah wal fath da budi wa aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja kaga mutane suna shiga addinin Allah gungu gungu kungiya kungiya suna zuwa suna shiga kamar yadda muka sani fatu makkata a shekara na 8 bayan hijira manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama bayan an koma daga fatu makkata wannan shekara ta 8 ana kiran shi amulun fut zuwa shekara na 9 saboda daga nan kullum kawai cikin taryan baki ake daga mabambantan kabilu sai da ya zama manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama bai koma ma Allah ba face dukkan larabawan da aka sani na asali dan larabawan asali a wajen wasu sune larabawan Hijaz da Najdu da Yaman to dukansu sai da suka zama sun musulunta babu mushriki ko daya a cikin wannan kasashen gaba daya saboda dama kamar yanda hadisi yake a cikin Sahih Bukhari sun tsaya ne suna jira su gani idan mutanen Makka suka musulunta to sun san addinin na Allah ne sai su ma su musulunta amma in mutanen Makka ba su musulunta ba to za a ce jama'an sa ma ba su yadda ba ya za a yi sauran mutane kuma su zo su bi shi to mutanen Makka na musulunta sai ya zama babban budi shikenan sai sauran al'umma ma suka yi ta zuwa suna musulunta wanda suka rage a larabawa ba su shiga musulunci ba sai dai mutanen Iraki da Sham kawai wanda yake wasu kuma suna ganin ma waɗannan ba larabawa ba ne watan na asali wallahu alam ala kulli halin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan nan da shekara ɗaya da wani abu sai dai ya zama ya zo ya tsaya a hajjatul wada da musulmai fiye da 100,000 ijma'an fiye da 100,000 wanda yake kafin nan kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kafin fatu makka ya taba sawa ya kirga mashi mutanen madina sai aka kirga watan musulmai sai aka same su 12,000 gaba daya musulmai lokacin mutun 12,000 wanda dalilin wannan yace la yuhzamu isna 10,000 min qillatin watan ba a ran nasara ba a rinjayan mutane in suka kai 12,000 to in kaga an rinjaye su to ba dan karanta bane sai ba dan rashin yawa bane sai dai dan wani abu daban to kaga muna magana tafsirul ishari akwai wani malami a America Allah ya saka masa da alkhairi ya kara masa tsawon rayuwa da yaga wannan hadisin na la yuhzamu isna 10,000 min qilla mutum 12,000 ba a nasara a kansa saboda rashin yawa shikenan sai ya kafa wata kaman kungiya sunanta kungiyar mutum 12,000 kungiyar mutum 12,000 aikin su shine duk wani mashru'i da ya taso na addini ma mutanen America musulmai sai su zo su 12,000 in dai da kuɗi za a yi to su raba ma kansu kuɗin sai su raba ma kansu sai su yi shi mutum 12,000 sunan sa kenan mutum 12,000 idan kuma kwakwalwa aikin yake nema to cikin mutum 12,000 ba za a rasa technocrat wanda za su iya wannan aikin ba idan ilimi yake nema ba za a rasa malaman da za su iya tunda da suka kai 12,000 su ma to su ma ba abin da zai gagare su daga yanzu to kuma haka suke ta aiki wannan zai nuna mana watan fatar da muke dauke da ita idan al'umma suka kai wannan adadin in suna da matsala na linkin wannan misali suna da matsalan miliyan 10 abin da suke bukata kawai shine kowa ya bada 1,000 matsalar ta kare sai kuma a jira wata ko to wannan dai abu ne da kowa ya sani so ala kulli halin la yuhzamu isna 10,000 min killatin da farko amma ranan fatu makkata sai gashi al'umman musulmi sun wuce 100,000 manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya tsaya da su kadai a arafa ranan mutum 100,000 da wani abu alhamdulillah idan ja nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir Allah subhanahu wa ta'ala yace idan kaga haka to kai tasbihi shi sana na Aisha cikin Sahih Bukhari take cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a karshen rayuwarsa ya yawaita fadin subhanallahil azim wa bihamdihi astaghfirullah wa alladhi la ilaha illa huwa atubu ilayhi watan ya yawaita istighfarin da tahmidin da tasbihin
watan fasabbih bihamdi rabbika kai tasbihi dan godiya ga ubangijinka wastagfiruhu kuma ka nemi gafaran sa innahu kana tawwaba lalle Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance mai yawan tuba ga bawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance kan tsaya a wajen wastagfiruhu wannan ayan tana kunshe da darussa masu yawan gaske daga ciki nasara ba girman kai yake haifarwa ba idan kai nasara to Allah subhanahu wa ta'ala yana son ka dukar da kanka ne ka zama mai tawadu ga Allah lokacin da ka sami nasara shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mai tsananin tawadu ne amma ba a taba ganin sa cikin yanayi na tawadu irin ranan fatu makkata ba ko daga kansa garin da yake cewa innaki la ahabbu biladillahi ilayya amma ko daga kai ya kalli garin bai iyawa sallallahu alaihi wa sallama kansa na kasa ya shiga garin makka kaman goshin sa zai taba mikfar din sa kuhulan karfe ko me yake ce masa kwalkwali zai taba abin saman gaban abin zama na dokin sa saboda sun kuyar da kansa sallallahu alaihi wa sallama dan tsananin kaskantar da kai da Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa annabi Musa alaihi salam ma baka ga abin da ya gaya ma jama'an sa ba lokacin da Allah ya masu fata ya ba su arziki sai ce wadkhulul baba sujjadan ku shiga kofa kuna masu kaskantar da kai ga Allah subhanahu wa ta'ala ba kuna rarrafe da ku shiga da rarrafe ba a'a ku shiga kuna masu kaskantar da kai ga Allah to haka duka wanda Allah ya dauka ka annabi yusuf alayhi salam zaka dena rabbi kad ataitani min al-mulki wa 'allamtani min ta'wil ahadith fatir as-samawati wal ardi anta waliyyi fid dunya wal akhirati tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin yana mai kaskantar da kai annabi sulaiman alayhi salam lokacin da ya ga gadan bilkisu a tare da shi sai yace hada min fadli rabbi liyabluwani ya ashkuru am akfur faman shakara fa innama yashkuru li nafsihi ومن كفر فإن ربي غني كريم واتن ددي إن الله يبود همسو تو أبين دسكي يشيني دوكر دكي سنكوير دكي وجن الله سبحانه وتعالى دوكر دكي توبا زواغ الله كوما وزواغ الله سابان مراس ربو wanda su gurgurayen da suke samun budi gurgurayen da suke kara butulcewa sai sun sami kansu cikin halin kakani kai hatta idza rakibu fil fulki da'u Allah mukhlisina lahu ad-din falamma najahum ila al-barri idahum mushrikun da an fitar da su sun ga sun tsira shikenan zai ce ai dabaran su suka yi ma na kaza ne ai dalilin kaza ne ma suka tsira in kana so ka gansu a wajen Allah subhanahu wataala to su shiga matsala daga nan za su fara kula da khamsu salawat a fara zuwa masallaci a fara ibada amma da matsalar ta yayi ta bude to shikenan ba za ka kara ganin shi ba sai wata matsalar ta taso Allah ubangiji ya kare mu to wannan akasi ne tamaman na yanda bayan Allah suke bayan Allah duk lokacin da Allah subhanahu wataala ya kara bude musu duk lokacin da suka kara kaskantar da kai ga Allah subhanahu wataala kamar yanda muka gani Allah na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam umurni sannan kuma a cikin ayan nan har yanzu akwai nau'o'in zikiri gaba daya kala uku akai ma manzan Allah umurni da shi sallallahu alaihi wasallam domin zikiri dama ko dai ya zama na nema ne ana roƙon Allah ana neman ya bada wani abu ko ya zama na yabo ne ana kyautata yabo ga Allah ko ya zama na godiya ne ko ya zama kana gode ma Allah ne akan wata ni'ima ko ya zama kana yaban Allah ne a kyautata ma Allah yabo irin abin da umman za Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji mutun yayi har kyauta yake mishi ko wata rana wani mutun ya zo yana sallah ya kyautata sallah yana addu'a bayan ya idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a kawo dukiya mai yawa a bashi ce ya sallah nan ne kuma ya ce li husni sana'i ka Allah ce saboda yanda ka kyautata ma Allah yabo na ji dadi shine nake baka wannan to kaga ko ne yabo to ga nan ayar kuma ta kunshi duka fasabbih kaga kyautata yabo kenan bihamdi rabbika godiya kenan ga Allah wastagfiruhu neman gafara amma neman gafara kala biyu ne akwai neman gafara bayan an yi laifi akwai neman gafara ba dan an yi laifi ba kawai dan ma kawai dai a nemi gafara Allah ya umurni a nemi gafara amma ba na wai dan an yi wani laifi ne ake neman gafara ba to shine irin wannan na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala sai bai ce mashi innahu kana ghaffara ba sai ya ce tawwaba amma can sauran mu'minai mu gaba daya mu ya ku bayi nake nifi ai kaga shi annabi nuhu sai ya ce fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara ba tawwaba ba dan mene domin ku na ku laifin laifi neman tuba neman tuba ne bayan an yi laifi saboda haka ku innahu kana ghaffara kuke bukata amma shi wancan innahu kana tawwaba wato mai yawan bude kofan tuba ne ga bawa zai yi wani ya ce ai ya zan faɗi haka alhali ga yayin annabi adamu alaihi salam an ce mashi fatalaqa adamu min rabbihi kalimatin fataba alaihi innahu huwa tawwabu ba ghaffaru ba eh haka ne haka Allah ya faɗa amma ai in ka kula laifin annabi adamu cikin aljanna ne dan haka laifi ne na suna kawai dai procedure ne ko zai yi wani abu a zahirin abin kamar laifi da nan za a sauko da shi duniya amma ai tunda za aka halicce shi Allah ya gaya wa mala'iku duniya zai kai shi wa qala rabbuka lil mala'ikati inni ja'ilun fil ardi ba fil jannati ba ba fil jannati adnin ba fil ardi khalifatan so kaga dama tunda halicce shi dama so kaga jannan da aka sa shi aljannan gwaji ne aljannan gwaji ne dan ya gani imomi ya ga kaza ya ga ya zai mu'amala da su da ya gama kuma jarabawan ya ci aka kawo shi inda aka halicce shi dan wajen shi yasa lokacin da annabi Musa alaihi salam ya hadu da shi hadisin Bukhari yake ce masa kai ne kakanmu da ka fitar da mu daga aljanna da ba din kai ba da muna can cikin aljanna yace to yace Musa kana zargi na da abin da Allah ya rubuta mun shekara 40 kafin halitta na ko shekara 500 kafin halitta na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace fahaja adamu Musa sai annabi Adamu da wannan hujjan ya kure annabi Musa amma kaga da laifi ne irin nawa da naka kama je kai laifin ka zo ka ce wai Allah ne ya rubuta maka mu ko mu ce Allah ya hada ka da wani haliban sayyidina Umar ko ba wani ya je yayi laifi ba zai ce wai Allah ne ya rubuta maka sayyidina Umar ya ce to zai maka bulala biyu bulalan laifi da bulalan kasafi kai ma Allah kasafi to saboda haka dan irin wancan ne laifi ne na suna shi yasa a can ma ga ce inna huwa tawwabur rahim wallahu a'lam wato ina wannan magana na tuna wani ya same ni yana tambaya na fassara a cikin alamtara kaifa nace faja alahum ka asfin nace kaman kirare wai shi ba haka ya sani ba ya sani kaman ciyawa watan larabci yare ne mai wahala ko mai dadi ko mai sauki idan muka kula alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fili ake magana fili ba bi ashabil ganami ba mun fahimta bi ashabil fili mabuta giwaye fil ba ko an ce fil da filan ɗaya zai iya nufin da yawa zai iya nufin afiyal kaman can tsairan ababil ai kaga tsuntsaye aka ce ba tsuntsu ba shi ma wani kuma wani matafiyan zancen ne shi ma to kaga tun da fili ne to dan ya dace da filin da suka kawo dan ya rusa takin kaba to sai Allah ya maida su masu filin abincin fil din ina fata mun fahimta faja alahum ka asfin ma'akulin lil fili sai ka dace ce asfu shine kaman itace haka sandan kaman sandan itacen masara misali idan duk ganyen da ƴaƴan suka fita suka bar sandan sai a kira shi asfu wanda irin wannan shine abincin filu amma ashabu ai abincin ganamu ne ko ba haka ba to sannan shi kanshi asfu din in ka kalle shi in ka canza fadin da ba sai ya koma kuma ya ƙara kauri saboda ba da fa daga waje ɗaya suke fitowa ko asabu sai ya zama itace mai kauri kamar rake mai kauri in ka asafu sai ya zama kamar rake mare kauri wannan dai duka wani ya wasu abubuwa ne na gwanintan yaren larabci wata yanda yaren yake da duka har ta cikin haruffan shi yana da ishara zuwa ga abubuwa fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba ina ganin zamu wadata da wannan insha Allah kuma gobe zamu tashi daga sura ta gaba Allah ya ba mu ikon sauka gobe insha Allah insha Allah wannan yace ko bako zai iya limanci to to ana roƙon yan uwa lokacin karnayin shaytan bai shiga ba so muna roƙon a je ai masa sallah idan mun idar da karatu wanda Allah ya ba iko wannan na tambayan ko bako zai iya limanci ya danganta da wace sallah idan bakon ana nufin idan sallan tafarilla ce wanda yake ta kasru to shi kasru yake kaga shi fi dacewa ma da limanci kenan idan kuma ba wannan sallan bane watan kaman bako ne yazo maka gidanka to zai iya limanci idan mai gidan ya yadda amma in mai gidan bai yadda ba ba zai limanci ba idan kuma kaman sallan juma'a ne to an yi sabani mafi yawa sun tafi akan cewa bako ba zai limanci ba saboda ba a limanci sai da sharadi biyu al-isba a sallan juma'an ba ta zama farilla sai da sharadi biyu al-istifanu wal iqamatu sai mutun yayi istifan ya dauki gari a matsayin garin sa sannan kuma sai ya zauna a garin wato ya zama mazaunin garin to idan babu wannan istifan din da iqama bai da iyali a garin bai da kaza to wasu malamai suna ganin ba zai limanci ba wasu kuma suna ganin zai wannan yana tambayar menene hukuncin cin interest na banki idan interest riba ne to bai halatta ba mafi yawa sun tafi akan cewa riba ne ana neman mota mai lambar Buhari 651 AL da mai lambar ABJ 646 AZ masu nawa motocin ana roƙon su da su je domin kila su rufe hanya to wannan kenan alakulli halin watancin interest na banki mafi yawan malamai sun tafi akan cewa bai halatta ba wasu kuma sun tafi akan cewa za a iya ci amma dai magana ne mai rauni cewa za a ci wannan ya ce mutum ne ya yi tafiya zuwa wata ƙasa a jirgin sama idan ka isa akwai rana ba ta fashe lokacin da kira rana da ba ta fashe ruwa a garin da ka je safar nan da la'asar ka isa can da azahar dole ka jira dole kai azumi tare da mutanen garin da ka je amma dama ba wanda ya sa ka kai azumin kai ka daukan ma kanka ka dage sai ka yi to maganin ka kenan wannan ya ce mace da miji kullum in sun yi fada mijin sai ya kai ta gidansu ya abin yake yana nufin ya kai ta a ja mata kunni ne ai mashi mafi kyan zato ina hukuncin menene ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i ma faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din mimma anfaqu min amwalihim فصالحات قانتات حافظات للغيب ما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فإذوهن واجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أبانكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها تعبين بيتنا wannan yana tambayan wanda yayi tsarin mota sanadiyan bacci ya bige yara biyu amma ba musulmai bane eh ko ba musulmai bane za yi kafara akwai azumi a kansa tambayan meye matsayin mutumin da ya saki matarsa a cikin jini saki uku yayi haramtaccen saki ya tabbata saki cikin jini ba kyau saki uku a lafazi daya ba kyau amma kuma sun tabbata tun da ya riga yayi ba wai ana nufin an yi saki cikin jini shikenan ba saki bane ba wanda yace haka cikin malamai saki ne mara kyau amma kuma tabbatacce amma shi saki uku a lafazi daya an yi sabani da yawa sun tafi mafi gaba dayan malamai sun tafi akan cewa tabbatacce ne amma Ibn Taymiyyah ya saba da su yace ba tabbatacce bane yana kowa na da dalilansa wannan yana tambayan hukuncin canjin kuɗi ya halatta sosai 100%. Idza talafat al-ajnas fa bi'u kayfa shi'tum. Abinda bai halatta ba ka dauki tsohon naira 110 a baka sababbin naira 100 bai halatta ba. Amma matukan jinsi ya canza. Hadisi ya ce idan jinsi ya canza ku ciniki yanda kuke so. Wato wannan ta ce mutum ne musulma ta auri kirista addinin musulunci bai halatta ba wannan auren batacce ne min asasi batil ne wannan ya ce mutum ne ya ci dabino dole ne ya kurkura baki in zai azumi ba dole ba ne amma an so haka amma abin da yake wasu malamai suka tafi akan dole shine in ka ci abin da aka wuta ya tabe shi, saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai taba zuwa a hadisi ya ci abin da wuta ya taba ba kuma yayi sallah bai kurkure baki ba. Ga yana muna dai ganin hadisai da yawa ga suna mu wafa a kalamin Muhammad fatin naru fa madmad wa madmad nako kuma sallah wa lam yatawadda. To amma in dabino ne ba dole bane, amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wani hadisi na cewa ɗayan ku bai jin kunya yayi nike yana ganawa da Allah yana jin zaki zakin abinci a bakinsa, saboda mafi kyau ka kurkure baki amma ba dole bane. Mutumin da yace matansa ta yi kama da mamansa ya auren su bai kyauta ba, amma baya nufin komai, ya danganta da kaman da yake nufi. Ba yana nufin tana matsayin mamansa irin na zihari ba, ila yana nufin iya kwalliyanta ne ko wani abu, amma dai bai dace ba, ba tashbihi ne mare kyau. Wannan yace mutum ne yana da yaro sai yaron ya yi ridda, ya uban zai yi masa ya ta masa nasiha ya ta kiransa ya ta masa wa'azi, ko Allah subhanahu wa ta'ala ya shaida shi ya hada shi da mutane masana a duba dalilin riddan nashi, a hada shi da wanda za su iya warware mashi wannan rudanin har Allah subhanahu wa ta'ala ya shiryar da shi. Idan bai shirya tuba ba to babu gado tsakanin su. Wannan ya tambaya game da suratul azam, mun fada turji man tasha min hunna wa tuwi ilayka man tasha, ana yi da manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam shi kadai, watan ba ana nufin kowa ya auri duk yawan matan da yake so bane. Wannan hukuncin musulmi ne yayi buɗe baki da a wajen wanda ba musulmi babu komai, domin ai wa qamul ladina utul kitaba halal lakum, abincin wanda suke rubuta littafi halal ne a wajen ku, saboda haka ba komai kai buɗe baki wajen wanda idan ya zama ahlul kitabi, ko ba ahlul kitabi ma ba wani abu, idan abin da zaka ci ba abu ne wanda yake an haramta cin wannan wanda ba musulmai ba, na mushrikai misali kamar nama ko wani abu mushriki ne ba zaka ci ba, saboda baka san procedure yin kawon ba, koko kana tsoron ya ci kuɗa da giya ko makamancin wannan. Amma in ba haka bane ba komai, abinci zaka ci na kuwa. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shayar da sahabbansa daga tulun wata mata mushrika ko, hadisi a Bukhari da Muslim. Wannan mutum ne wai ya cire zakka yana fita daga banki zuwa gida, sai barayi suka sace kuɗin, sai je ya ciro wani, ai kayan jama'a ne. Mutum ne ya je kama ruwa, sai ya ga watan a jikinsa ya ga watan kaman ya fitar da ma'ur rajul, to shin ya zai yi a wannan? To wasu suna ganin kawai zai wanke jikinsa, ba ya ko ba ya matsayin komai, wato yana daidai da fitsari kawai, a wanke jiki kawai shikenan, a je a yi sallah, domin ba ya zama najasan da yake fardanta wanka, sai idan ya fita da sha'awa. To kuma kaga in ba da in ya fita irin wannan fitan, ai kaga ba dole ya zama da sha'awa bane, in baka sanya aka yi ma ya fito ba, kaga ba sha'awa ya fitar da shi ba kenan. Sha'awar kuma kamar yanda mai abari ne yake tako bilabdatin mu'tadatin, ko wannan yana tambayar mutum ko yana halatta mutum ya auri abokiyar zamar mahaifiyar matarsa dan shedadi. To ba ga mata nan da yawa ba, dan me zai wahalar da kansa har sai abokiyar zaman mahaifiyar matarsa, dan dai ya hada fada kawai. Wannan hada fada ne, addini bai hana ba, addini bai hana ba. An ce sayyidina Abdullahi ibn Ja'far bayan rasuwan sayyidina Ali ya aure ɗaya daga cikin iyalan sayyidina Ali, kuma kamar yadda muka sani dama yana aure da ƴar sayyidina Ali, amma dai akwai abubuwan da zamantakewa sai a dan kalli wannan cin fuska zaka yi ma matar ai, ko kishiyar mamanta ta koma kishiyarta, ai sai ka yi hakuri, tunda da matan da yawa sai a auro wata. Wannan ne yace liman a rak'ar farko a sallar asuba ya karanta sabbi da kulhu wallahu a rak'ar farko, a rak'a ta biyu bayan ya karanta fatiha sai ya dauko yusabbihu. Ba wani abu, ba wani abu, al'ada dai galiban an fi kar an fi sauka kasa, ba dan an karanta sabbi za a karanta wata sura, sai a karanta ko wal fajr a rak'a ta biyu, saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba a taba gani ba ya karanta sura ya koma ya karanta ta sama, amma ko ba inda yace ba ba ka umata ya fara bin Qur'ani. Wannan ya ce waɗanda ba musulmai ba har suka mutu wa'azi bai je musu ba, watan kira zuwa musulunci bai je musu ba, ko ma ya je musun amma ba ta fuska mai kyau ba, sun ji labarin musulunci amma ba ta fuska mai kyau ba, ta mummunan fuska misali. Waɗannan suna matsayin ahlul fatra, suna matsayin ahlul fatra, ba 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 hukunci a kansu, suna daidai da wanda sako bai muzo musu kafin zuwan annabi. Wannan ya tambayan ko bambanci tsakanin iblis da shedan? Babu bambanci, iblis shine shedan. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Wannan yace ina son ayi masa nasiha, yana ta addu'a. To amma bayan ya fadi yana ta addu'a din, sai ya fadi wata kalma mare kyau, wanda kalmar inda ya san abin da ya fada riddan, inda ya san abin da ya fada, shi ba murtaddi bane, amma inda ya san ma'anan abin da ya fadi, to da riddan ne wannan abin da ya fada. Dan haka mu ji tsoron Allah, mu gode ma Allah a ni'imomin da Allah subhanahu wataala ya yi mana. Allah subhanahu wataala bai ce dole ya ba mu abin da muke so a lokacin da muke so ba. Allah ya yi alkawarin amsawa, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, bai hada komai, bai raba komai tsakanin ud'uni da astajib ba, amma ta yanda yake so ba ta yanda kake so ba. Sai haka kila wani bala'i ne ke nufanka, kullum kai addu'a Allah bani wannan wata wani kwatakwangila kaje ta hari, kullum kai addu'a Allah bani kwangilan, sai Allah ya ce wancan yan fashin da za su zo su kashe shi, Allah ya ce na share. Allah bani kwangila sai ya ce ayyansa da za su kamu da cuta, sai ya kashe linkin kudin kwangilan so goma, an share an fasa. Allah bani kwangila sai Allah ya ce gidan shi da da zai kone baki, an fasa. Dan Allah ya fi ka sanin me kafi bukata, sai ga sai ta zaban maka abin da kafi bukata duk lokacin da ka roke shi. Dan haka mutun ya zama haka. Sannan kuma daga cikin sharadin amsan addu'a, mutun ya addu'a yana jin cewa lalle Allah mai amsa addu'a ne, amma mutun ya addu'a sabanin haka komai na iya faruwa da shi. Suna ta jira ko na ya za a yi zakkar gida na sayarwa, sai a jira har in an siyar sai a fitar da zakkan? To ai hakuri dai, lokaci ya kure, wannan naga doguwar tambaya ne, kuma ana jiran mu wajen sallah. Watan matan da rashin lafiya ya sa ta sha azumi, kuma Allah cikin ikon sa bata tashi daga wannan rashin lafiyan ba ta rasu. Majan wasu malamai da dama ba komai a wajen wannan matan, ba sai ta rama ba, kuma ba sai an rama mata ba, saboda wani garura ne ya ana ta yi. Wasu kuma suna ganin cewa za a rama mata, amma ba wanda ya ce dole a rama mata. Sallu ala nabiyil karim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamu ala mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. الحمد لله حمدا جامعا لسان وجوه المحامد، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه والتابعين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله. يو إن شاء الله زامو شكرا بركاته. يو الصبر goma ga watan Ramadan, hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka 1436, wanda ya daidai da 26 ga watan June shekara ta 2015 miladiya. Za mu tashi daga suratul Masad, kuma muna sa ran in Allah ya yarda yau za mu kai watan suratul Nas, watan za mu kammala tafsirin da shugabanmu marigayi Sheikh Musa Muhammad ya fara shekaru da yawa. Allah subhanahu wa ta'ala ya nufa yau ne ran khatma din. To alkhairin da ladan duka nashi ne, domin aikin nasa ne. Wanda ya fara alkhairi yana da ladan wanda ya ci gaba ko ya cika alkhairin. Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yawmil qiyamati la yunqasu min ujurihim shay'a. Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi ladan wannan jihadi da wannan da'wa da wannan hidima na littafin Allah mai girma da ya assasa. Allah bai nufi zai ga watan hatma na wannan karon ba na tafsirin, amma Allah subhanahu wa ta'ala shi dan bayi ba su buya a wajen sa. Allah ya saka masa da alkhairi. Alarama bismillah. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله ما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمال الخطب في جيدها حبل من مسج. الله سبحانه وتعالى يتشي واتنونا سورا كما عند مكثني سورة المسج تاسو كني أكن Abu Lahab da matarsa Aura ko wacce ake ce ma Ummu Jamil bintu Harb. Manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam farkon zuwan musulunci ya lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar mashi da ayan wa anzir ashiratakal aqrabina ya tashi musamman ya je ya hau dutsen Safa ya kira wata ko ni kira da suke yi a wancan zamanin idan aka yi kiran to yana nuna akwai wani damuwa kamar idan abokin gaba ya zo akan yi irin wannan kiran shine wasabaha to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi irin wannan kiran wasabaha da yayi sai mutanen Makka gaba ɗaya suka taso suka zo suka taru da tunanin cewon ko wani tashin hankali ne to bayan sun zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambaye su kuna ganin da zan fada muku cewon akwai dawaki tarin dawaki za su fito ta cikin wannan dutsen wato in an ce ara'aytukum law akhbartukum anna khaylan takhruju min safhi hadha aljabal yana da ma'ana da yawa zai iya nufin ta tsakankanin duwatsu zai iya nufin cikin dutsen ta karkashin dutsen kawai a ce ga dawaki sun fito za ku gaskata ni kaga wannan abu da yafi nisa da hankali ne yace kuna ganin da zan gaya muku wannan za ku yadda suka ce za mu yadda saboda bamu taba kutanta bamu taba samun kada rashin gaskiya ba manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace to fa inni nadhirul lakum bayna yaday azabin shadid yace to ni ne gargadi ne gare ku daga azaban Allah subhanahu wataala ku ji tsoron Allah ku bi Allah a dalilin haka sai wanda yake ganin shi baffa na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wanda ake kira Abu Lahab wannan wani wata mu'jiza ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shi kanshi sunan shi rani da shi dan wuta ne ainihin sunan shi wannan kunyar face ainihin sunan shi Abdul Uzza Abdul Uzza to amma sai Allah subhanahu wa ta'ala bai yadda ya kira shi Abdul Uzza ba saboda duk Qur'ani ba inda Allah ya jingina bawa zuwa ga wani Allah saboda haka tunda ana kiran shi bawan wani gunki sai Allah subhanahu wa ta'ala da ya shi kiri sai ya kira shi da kunyar sa Abu Lahab an ce suna kiran shi Abu Lahab saboda kyau amma sai Allah subhanahu wa ta'ala shi ma bai yadda ba a sa mishi misali Abul Jamal ko Abul Nur ko Abul Wada'ati sai aka sa mishi Abu Lahab uban wuta harsunan wuta waliyazu billahi kaga domin shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam watan har a cikin sunaye Allah yana zaben ma masoyansa da makiyansa sunaye na sha fada ma yan uwa watakila Abdul Muttalib ba mahaifin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bane kadai dan sa ba shi kadai ya haifa ba amma shi kadai ne Abdullahi shi kadai ne Abdullahi a yayan bawan Allah mafi dadin suna sauran akwai Hamza misali Hamza sunan dabba ne duk da musulmi ne zabi amma dai sunan zaki ne Hamza misali akwai Al-Abbas Al-Abbas ma'anan shi mutum ne murtike fuska ko to amma mahaifin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kadai ne Abdullahi bawan Allah kaga sunan ma sai da aka zaba mafificin sunaye mahaifiyarsa sunanta Aminatu akwai sunaye da yawa su Fakhita su Bagita su Samira su gasunan dai amma Allah ya jabal sai Aminatu zai zama sunan wacce za ta zama mahaifiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to haka zaka ga duka wacce ta raine shi ita kuma sunanta wacce ta karbe shi ita kuma sunanta Suwaybatu ba lada bane ake nema a dukkan aiki to ita sunanta Suwaybatu daga sawabu na lada watan babban lada dan wannan tasgiri ne na ta'azimi wacce ta raine shi ita kuma sunanta mai hakuri Halimatu kuma Halimatun ne hakurin kuma yar kabilan dacewa da rabo yar kabilan rabo daga dakatar Halimatu Sa'diyatu to haka zaka ga dukkan wani abu da ya ta'allaka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zababbe ne na musamman ba zaka ce da za a iya samun wani suna na mai reno da yafi wannan ba babu ba zaka iya cewa da za a sami wani suna na mahaifi da yafi wannan ba babu komai mafi kyau Allah yake zaban mu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda wannan dai Abu Lahab dan uwa ne kamar yadda muka sani watan baffa ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma sai wannan rashin ladabi yace ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tabban laka ali hadha jama'atana yi ga janabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to dan Allah subhanahu wa ta'ala da yake shi ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam kuma yana koya mashi tsananin ladabi ga halittan Allah baffa ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to sai Allah ya ce a kai ba kai zaka rama wannan ba in ka rama sai mutane su ce ga ainan ma yana zagin baffan sa yana zagin baban shi ko da baban kafiri ne amma sai Allah ya ce a bari ni rama maka dama kaman da yanda muka fadi a baya Allah ne yake tawallin ramawa in aka taba janabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama saboda haka sai Allah ya ce tabbati yada an ce ya daga hannunsa ya nuna a wasu riwayoyin ma an ce ya dauki dutse ai ya je kasuwa yana jifa har yana jifan sayyidina rasulullah har jini na fita daga kafafun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to saboda haka dai ko ma yaya ne ko daga hannun yayi hannu daya ya daga shi Allah subhanahu wa ta'ala da ya tashi zai tsine sai ya ce to duka hannaye biyu na Abu Lahab wanda suka daga suka yi zagi to sun tabi sun yi hasara tabbati yada Abi Lahab wannan hannayen nasu guda biyu hannayen nasa da suka daga suka nuna manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to sun tabe sannan shi kanshi tun daga kansa har kafarsa shi ma ya tabe wa tabba ma agna anhu maluhu wa ma kasab dukiyansa wanda ya gada da dukiyansa wanda ya wahala ya tara duk basu amfane shi da komai ba wato maluhu wasu malamai suka ce ana nufin dukiyansa na gado wa ma kasaba dukiyan shi da shi yayi kokari ya nema wasu suka ce a agna anhu maluhu dukiyansa bai taimake shi ba bai wadatar da shi ba wa ma kasaba haka ƴaƴayansa domin wata mace ce miskina zamanin raunin musulunci ta zama dalilin mutuwan shi ko sai da tuna ummul fadli lokacin da aka dawo Badr aka bashi labarin abubuwan da suka faru sai wani daga cikin sahabbai sai ya magana mai dadi kan abin da ya faru ya ce ai lalle Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya taimake shi wannan karan sai Abu Lahab ya ji haushi sai ya je dinga dukan sa ita kuma ummul fadli abin bai mata dadi ba sai ta dauki dutse ta jefe shi akai ta ji masa ciwo shi Abu Lahab to wannan ciwon da ta ji mashi shikenan sai guba ya shiga ka ce komai sai gashi mace shi da yake gani shi mai karfi shi mai iko to mace mai rauni ita jefe shi da dutse dutsen ya zama dalilin halakan shi ya tafi kafin wani abu cuta ya shige shi wanda sai da ya kai mu aka ce lokacin da ya mutu sai da ya kwana uku ba wanda zai iya kusantar shi a ƙarshe dai tura shi suka yi jikin wani dutse suka dinga jefa duwatsu akan gawan shi har ya lullube shi saboda har mutanen shi ma suna kyaman kusantansa ma agna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran zata lahab Allah subhanahu wa ta'ala ce zai dandani zai shiga zai watan konu da wuta ma abuta harshunan wuta shi ba sunan shi Abu Lahab to zai gamu da wutan gaskiya naran zata lahab wuta wacce take take da harsuna zata kunshi wa mra'atuhu hammalatal hatabi ita kuma matarsa wacce take mai jigilan dauko watan kirare da kayoyi tana sawa a hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama mun karanta hammalata da qira'an fatha zai yi a karanta kuma hammalatu da qira'an dhamma kamar yanda al-ramma ya karanta mana in an ce wamra'atuhu hammalatu lahatabi to ita matarsa kuma a wutan ita za ta rika jigilan kiraran kona mijinta da ita ita za ta rika jigilan kirkiraran da za a ci gaba da kona su su duka din wannan dai nau'i ne na azaban Allah subhanahu wataala Allah ya watan asa mutun ya zama shi da kansa yake kayan abin da ake masa azaba da shi ita matarsa kamar yanda muka ce ita ce Ummu Jamil wacce yar uwan Abu Sufyan ne Ibn Harbin Ummu Jamil Ibn Harbin an ce sunanta Aura ita ma ta shahara da cutarwa ga janabin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ita ce take wannan rajuzu din mudammaman a baina wa huta rakna haka wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake fadi a hadisi ala tarawna kaifa sarafa Allahu anni kayda quraish yahjuna yasubuna wa yahjuna mudammaman wa ana muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wasallama yace ba kwa ganin yanda Allah subhanahu wa ta'ala ya kawar mun da cutan quraishawa da zagin su suna ta zagi sai suna zagin mudammamu abin zargi abin zam watan abin zagi abin patarwa abin tozantarwa alhali ni ko Muhammadu ne abin yabo saboda haka su can suna zagin muzammamu ni ko ba muzammamu bane Muhammadu ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to ita ma dai Allah subhanahu wa ta'ala yace ita ce za ta zama mai daukan kiraren azaban mijinta koko azaban ta ita da mijinta ranan tashin kiyama so ta kasance tana sanya kayoyi a hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wai ko ya taka wal iyadu billah fi jidiya hablum min masad a cikin wuyanta watan aka ce jid shine wuya amma wanda ake sa sarka watan wuyar da ake sa irin sarka na kwalliya to dan Allah subhanahu wataala ya kara tozarta ta sai bai ce fi unuki ha fi unuk shine wuya wannan wanda ake daura abu amma jid shine wuya wanda yake har ya sauko da dan kirji din nan inda ake sa sarka to sai Allah subhanahu wataala ya ce fi jidi ha watan ga yaran tunda ita mace ce mace kuma an santa aw man yuna shau fil hilyati to a wutan ma za ta rika kwalliya amma da sarkan wuta a wutan ma aje ai kwalliyan yanda ake a duniya ana ta kwalliya to aje a wuta ma ai kwalliyan amma da igiyoyi wasu ka ce hablum min masadin watan igiyan da ake sawa ake daurewa ake zarge wuyan mai laifi da shi ana jan shi ko dabba ana jan shi da shi ko a'a igiya ne amma na sarka na karfe na wuta wanda yake shi za a sa mata a wuyanta ana janta da shi tana zuwa tana dauko kiraren da za a azurtar da su gaba daya Allah subhanahu wataala ya kare mu babban dai abin da zamu dauka daga cikin wannan surai shine tana koyar da mu watan hadarin batanci ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama duk idan mutun ya batanci ga janabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to Allah ne yake tawallin ramawa kuma Allah in zai rama ba daidai yanda aka yi shi yanda yaso zai kaga mun karanta dai a baya yanda daga murya kawai a janabin wajen da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake zaune da abin da yake haifarwa kaga iyalin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam magana kawai suka yi amma sai muka ji Allah yana in ta tuba ila Allah faqad faqat qulubukuma to saboda haka dai dole ne mutum ya zama mai tsananin ladabi ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya guji dukkan abin da zai zama watan kalma ce mare kyau ga janabin sallallahu alaihi wa alihi na'am بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وأن سورة الإخلاص كما عندما قلت أنا سنة يديوه amma dai lokaci ba zai tafi da mu ba. Watan ita ce suran da dan Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa tana daidai da daya bisa ukun alqur'ani. Watan idan mutun ya karanta ta yana daidai da wanda ya karanta daya bisa ukun alqur'ani mai girma, saboda girman ladanta. Ya kuma sannan watan ya inganta a hadisi. Wani mutum ya zo cikin jama'ansa yana limantan su din raka'a shi ba abin da yake karantawa sai kul huwallahu, in ma zai karanta wata sura sai ya karanta kul huwallahu sai ya karanto sura. Suka ce wannan wani irin sallah ne? Ce irin wanda na iya kenan, in kuma ba ku son sallan nawa sai in bari, amma dai ba zan taba wata sallah ba, face sai na karanta kul huwallahu sannan zan karanta sura. Suka ce a'a, mu dai muna son karatunka, amma dai za mu je mu faɗa ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wannan abin da kake yi. Aka faɗa ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, yace a kira shi. Aka kira shi yace me yasa kake aka ce ya rasulullahi wallahi son suran nake yi? Yace son ka da ita ya kai ka aljanna, son da kake mata ya sa ka aljanna. Saboda haka sura ce mai girma a wajen Allah subhanahu wataala, wacce take watan ana cewa dukkan abin da Qur'ani ya kunsa dama, ko dai abin da ya shafi alƙawari da nama kyakkyawan aiki da nan masu mummunan aiki, ko abin da ya shafi hukunce-hukunce ne da ibadu da abin da ya ta'allaka da su, ko abin da ya shafi tauhidin Allah subhanahu wataala. To ita kuma ita ce suran da daga cikin sunayenta ma dama suratul tauhidi, watan suran da take koyar da tsantsan tauhidin Allah subhanahu wataala, kadaita Allah subhanahu wataala da bauta. Allah subhanahu wataala ya ce huwallahu ahad, ka ce huwallahu ahad, shine Allah guda daya. Watan wasu sun tafi akan cewa wannan huwa din shi ma daya ne daga cikin sunayen Allah, ko da yake dai wasu da yawa sun tafi akan sabanin haka, saboda baya cikin asma'ullahi al-husna wanda aka ambata a cikin hadisin Abu Huraira, inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman man asaha zuwa karshe. To amma kuma ba dama ba a ce ai waɗannan sunayen guda 99 suke nan sunayen Allah ba, ko ai ga yana ma a addu'an manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana koya mana mu rika cewa ya Allah muna roƙonka bi kulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsaka, muna roƙonka da duk wani suna wanda yake sunanka ne, sammaita bihi nafsaka ka kira kanka da shi. To kuma kaga Allah ya kira kanshi huwallahu alladhi la ilaha illa hu, ko aw anzaltahu fi kitabika, ko wani suna naka wanda ka saukar da shi a cikin littafinka, sunanka ne yana cikin littafinka, ko da baya cikin waɗannan sunayen guda 99. Aw allamtahu ahadan min khalqika, ko kuwa wani sunanka ne amma ba ma ya cikin littafinka, amma ka sanar da wani bawanka sunan, sunanka ne amma baka sa shi a cikin littafinka, amma ka sanar da wani bawanka. Aw ista'sarta bihi fi ilmil ghaibi indaka, koko a'a ka keɓantuttu da shi a cikin ilimin gaibu, baka san da kowa ba, kai kadai ka san abinka. Saboda haka ba mamaki cikin sunayen Allah a sami waɗanda ba sa cikin asma'ullahi al-husna guda 99. Allahu a'lam. Watan huwallahu shine Allah ahad guda daya, watan ahad dayanta irin wacce ba ta ta'addi zuwa biyu. Akwai bambanci tsakanin ahadu da wahidu, ko da yake dai malamai wasu suna cewa ma'anar su daya, da yawa suna bambantawa. Watan dai Allah subhanahu wataala daya ne, dayan da baya ta'addi zuwa biyu. Allahu samad shine Allah wanda ake nufi da dukkan bukatu, watan duk wanda yake bukata an ce as-samadu, shine wanda watan majinginan jama'a, watan wanda duk wanda ke da matsala wajen shi zashi, to ya zama samaduhum kenan. Misali to Allah subhanahu wataala shine abin nufin bayi gaba daya da bukata, duk wanda ke da bukata wajen Allah subhanahu wataala nan ne wajen zuwa da bukata, wanda ya kaita wajen wanin Allah to ya kaita waje a kuskure. Lam yalid bai haifa ba, walam yulad kuma shi ba a haife shi ba. Malamai suka ce abin da yasa Allah subhanahu wataala ya faɗi wannan wallahu alam, lam yalid wa lam yulad kamar raddi ne ga Yahudu da Nasara. Lam yalid Allah bai haifa ba, saboda haka Maryamu kuwa da kuke ce ma abin bauta, tunda ta haihu ita ba abin bauta bace. Walam yulad Allah ba haife shi ba, saboda haka Annabi Isa da kuke ce ma abin bauta, da Uzairu da kuke ce ma abin bauta, tunda aka haife su to su ba abin bauta bane. Sabanin Allah subhanahu wataala lam yalid shi dai bai haifa ba walam yulad kuma shi ba a haife shi ba malamai sun yi maganganu akan me yasa aka ce lam yalid walam yulad aka sa abin asigan baya watan bai haifa ba a baya aka ce ai abin da yasa saboda su wanda suke da'awa mare kyau a janabin Allah suke cewa hada Allah da wasu suke cewa Allah na da da ko makamancin wannan ba su taba cewa Allah zai haihu nan gaba ba da ba cewa suke Allah a baya ya haihu saboda haka Allah kuma su yake maraddi shi yasa yace lam yalid amma wa nan gaba babu wani mai nau'in kafircin da yace Allah nan gaba zai haifi da saboda haka ba bukatan a ce lan yulada misali ko lan yalida afwan lan yalida dan ba lan yulada to ba zai haifu ba nan gaba ba zai haihu ba nan gaba dan ba bukatan wannan walam yakul lahu kufuwan ahad Hafsi ya karanta kufuwan mafi yawan sauran masu kira'a sun karanta kufuwan da alhamza watan ba yadda wani dan adam ko wani cikin halitta watan an ce ahadu zai iya nufin kuma mutum zai iya nufin mutum amma dai anan ana nufin baya da wani ko wane ne shi wanda yake abin gwamawa abin daidaitawa da Allah subhanahu wataala to ko wane ne babu wannan a cikin halitta Allah subhanahu wataala shine kadai mahalicci wannan suran ta kunshi hakikanin tauhidi shi yasa wallahu alam malamai suka ce ita ce watan take da sunusun alqur'ani ko dai ba ita ce mafificin surorin alqur'ani ba ba ita ce mafificin surorin alqur'ani ba suratul fatiha ita ce mafificiyar surorin alqur'ani ko ayatul kursi ita ce mafificiyan ayoyin alqur'ani amma kuma alada suratul qul huwallahu suratul ikhlas ita kuma tafi suratul fatiha tilada ko duk da kuma fatiha ita kuma ita ce tafi tafi fi ko a matsayi wallahu a'lam na'am بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس وأن سورة رمضان أنا كرا سؤال معوذتان كما يندعك سني malamai kusan sun yi ijma'i a dalilin saukansu cewa an sauke su ne saboda kissan watan sihiri shahararre da aka yi wa sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallama Allah ya kawo mishi su kamar yadda ya zo a hadisin nana Aisha domin su zama waraka su gaba ɗayan su ayoyi 11 ne sihirin kuma dama an yi shi kulli 11 ne kuma da allurai guda 11 da filin gashinsa sallallahu alaihi wa sallama a wani kauli an ce shi ma 11 to saboda haka sai ya zama kowace aya ta warware kowane kulli daga cikin kullakullan wannan sihirin akwai bukatan tsayuwa mai tsawo a cikin masalan yin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama sihiri malamai sun kasu kashi hudu a cikin wannan matsalan wasu sun dogara da zahirin abin da yazo a cikin hadisi na Bukhari da Muslim cewa an yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sihiri har ana khayyala mashi yayi aikin da kuma bai yi aikin ba sura kawai suka tafi cewa an yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sihiri kuma daga baya Allah ya sauke wannan surorin sun zama masa waraka ko da yake da yawa daga ahlus sunna wal jamaa sun tafi akan wannan fahimta amma mu muna ganin wannan fahimtan akwai bukatan dubawa a cikin ta wasu kashi na biyu suna ganin amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sihiri amma ba a cikin abin da ya shafi kwakwalwansa bane saboda haka ba zai yiwu a ce har yana jin yayi zo yayi abu alhali bai abin ba a sihirin ya tsaya a cikin abin da ya shafi jikinsa ne kawai wasu kuma suna ganin ai ba ma sihiri kwata-kwata da zai iya yiwuwa ya shafi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wasu kuma suna ganin an yi sihirin amma sun harhaɗa hadisan gaba daya sai suka ce to an yi sihirin kuma yukhayyalu ilaiha annahu yatu shay'a yaf'alu fi'lan wa ma fa'alahu amma yaf'alu fi'lan din a abin da ya shafi zuwan mai iyali ne kawai ba wai wani abu sabanin wannan ba to ko da yake mu'tazila fatan wasu malamai wanda suka gare da kwakwalwa da tunani wanda malamai ke daukan su cikin malaman bid'a ko makaranta ta bid'a a cikin makarantun addinin musulunci sun tafi akan cewa wannan maganar sihirin ma ba mai yiwuwa bane gaba daya to mun saba da su sihiri tunda hadisi ya tabbatar da shi tabbatacce amma mun saba kuma da wanda suka tafi da gurin arzikawar jama'a da suka tafi wa amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sihiri a kwakwalwansa domin ba zai yi manzon Allah wannan magana tabi'an musulmai ba wata magana bace amma idan wanda suke shiga cikin interreligious dialogue to wannan magana na da matukar muhimmanci a wajen su domin idan har manzo zai zama an mashi sihiri a kwakwalwan shi an sanar da kwakwalwan shi yana jin yayi abu alhali ba manzo dukkan sakon da yazo da shi zai zama abin tambaya ina fatan mun fahimta dukkan sakon sa zai zama abin tambaya dan haka wannan fahimtar ta zama ba fahimtar da za a kuma ga yana Allah subhanahu wataala ya ga mana qarara a qur'ani cewa ai azzalumai ma kafirai ba a suke zargin musulmai da shi ko cewa suna dun mutum wanda aka yi mazuni ko nanu a'lamu bima yasta'una iz yastami'una ilayka wa ibnu najwa iz yaqulu adh-dhalimuna in tattabi'una illa rajulan mashhura in tattabi'una iz yaqulu adh-dhalimuna in tattabi'una illa rajulan masura lokacin da azzalumai suke cewa ai ba wanda kuke bi sai mutumin da yake ma an mashi sihiri sihirtacce don fi batanci ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi kuma Allah subhanahu wataala ya gaya mana cewa masu sihiri ba za su taba nasara ba ko alki ma fi yaminika talqafu ma sana'u innama sana'u kaidu sahiri wala yuflihu sahiru haythu ata mai sihiri ba zai taba nasara ba duk ta inda ya zo ba zai nasara akan wa ba kan dan sakon Allah mai sihiri ya zo da sihirin shedan dan sakon Allah ya zo daga Allah sannan mai sihirin shedan ya nasara akan dan sakon Allah la yuflihu sahiru haythu ata ko sannan Allah ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wallahu yasimuka minan nas Allah subhanahu wataala zai kare ka daga mutane dalilin wannan dai da sauran ayoyi wanda suka tafi a wannan matafiyan da dama daga malamai suka ce eto ko da an yi sihiri saboda hadisai da suka zo suka ce kuma sannan shi hadisi na'am ya inganta amma hadisi zanniyu wato zanni'i ne hukuncin shi zanni'i ne ina nufin zanniyu thubuti ne hadisul ahad zanniyu thubuti ne to tunda zanniyu thubuti ne ba zai kora ma'anan da yake tattara a cikin wannan ayoyin wanda su katsiyu thubuti bane tabbatattun wurudi ne shi wancan hadisin mai yiwuwa ne mai yiwuwa ne ko da hadisi na Bukhari ko Muslim mai yiwuwa ne ya zama a cikin shi wani daga cikin ruwat din yayi kuskure ba mustahil bane Qur'ani ne kadai babu kuskure ina yawan gaya ma yan uwa cewa sahihul Bukhari a cikin shi ne shine mafi ingancin littafi a musulunci bayan alqur'ani mai girma wannan littafin Allah ne amma a cikin shi akwai inda hadisi yake cewa wanda za ta fara fuskana cikin iyali na cikin ku wanda tafi ku tsawon hannu wato ana nufin wacce tafi ku kyauta sai hadisin yace lokacin da saudatu ta rasu sai muka gane ashe ita ake nufi haka yake a hadisi a Bukhari amma kuma ba saudatu bace a hakika saboda kalman saudatu da kuskure a wajen hadisin dai ainihin wacce ta bayar rasul yana cikin sahihu muslim in ka koma sahihu muslim zaka ga falan ma matat zainabu ba saudatu ba ita saudatu dai ita ce ta fi shekaru a iyalin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma ba ita ta fara rasuwa bayan manzon Allah ba wacce ta fara rasuwa bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zainabu ce bintu jashin yanda yake a sahihu muslim saudatu bintu zum'a yanda yake a sahihu bukhari ba kuma dai dole daya ce daga ciki ta fara rasuwa ba za a ce a'a duka biyun ko dole dai daya ce ta fara rasuwa kuma tarihi ya tabbatar dayan da ta fara rasuwa zainab bintu jashin ne ba saudatu bintu zum'a ba kuma sahihul bukhari saudatu bintu zum'a yace sahihul muslim shi yace zainab bintu jashin saboda haka wannan dai yana nuna mana cewa ba wai kawai shikenan dan dole magana yana cikin littafi kaza dole wannan magana lalle haka yake da lafazin shi a'a zai iya nufin za a iya samun waham za a iya samun khalaq komai zai iya faruwa da littafin da ba alqur'ani ba da littafin da ba alqur'ani ba amma kuma mun yadda cewa waɗannan littafai sune mafi ingancin littafai amma da kuma ingancin su ya zama 100% irin na alqur'ani misali ai da sun zama daidai da qur'ani kenan to kuma babu littafin da yake daidai da alqur'ani a cikin inganci dan haka wannan mas'alan na cewa amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi har ta fi kwakwalwansa yanda yake yawo a cikin littafai da yawa wannan maganar bai da asali wannan shi ya haifar ma da har babban malami da mai girmamawa Allah ya kara masa rahma ya kara masa yadda ya ji kansa Ibnu Hajar al-Asqalani wanda yake ba a bukatan bai bukatan ai bayanin wane ne Ibnu kace Ibnu Hajar amma shi ya haifar da Ibnu Hajar ya askata ko ya inganta hadisin Quranic a cikin Fathul Bari ko lokacin da yazo yana magana yace eh wannan lokacin da aka sauka manzo Allah da wannan najmi da aka zo afaraitul lata wal uzza wa manata salifatul ukhra sai aka sai shedanu wai wal iyazu billahi sai suka sanya wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wasu ayoyin tilkal quranicul ula wa shafa'atuhunna laturtaja sai daga baya to kaga wannan gashi a isnadi a zahiri ya nuna isnadi ingantacce ne ko da yake daga baya wasu malamai sun ce isnadi bai inganta amma dai kai ka san ƙarya ne kage ne bai da asali ba yanda za a yi shedan ya sanya wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wani abu cikin wahayin Allah wahayin da inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun saboda haka dole a rika kula da abubuwa da idan basira na'am ya tabbata cewa an yi sihirin ya tabbata to mu tsaya cewa sihiri wanda ba ya da alaka da wani abu na hankali ba ya da alaka da wannan annabawa su ne mafi kamalan hankalin al'umma zai iya tsayawa a jikinsu saboda ana al'anbiya'u aktharukum bala'an thumma al'amthalu fal'amthal za a iya wani abu gare su wanda a jikinsu ko ya kanshi jiki saboda imtihani saboda jarabawa daga wajen Allah subhanahu wataala ko kaman yanda yake fadi a wajen wafatin shi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa naman da ba yahudi ta bashi cinyan nan kataf din nan ya har yanzu yana nan yana jin tacin shi a cikin zuciyar shi wa hada awanu inqita'i abhuri ko yace yanzu ne lokacin da wannan jijiyar ta cikin zuciya wacce take kaman ita ce take hada rayuwa yace yanzu ne lokacin tsinkewanta to akimina da akamul hukama to na yi alƙawari amma kuma ba lokaci matan dan haka kawai mun fassara akamul hakimina mafi ƙarfin hukuncin masu hukunci akamul hukama mafi hikima da basirin masu basira hukuncin wanda ya mafarki a cikin masallaci hukuncin shi shine bacci ne in ya tashi sai ya je ya wanka a ta ko hanyar ɗaya daga cikin shugabannin mu ita ma tana neman addu'a muna roƙon a sa ta addu'a kuma duk mu sa juna a shugaban chief imam shi wanda yake yau muka kammala tafsirin sa shi ma a sa shi cikin addu'a wanda ya rasu wata biyu ya wuce Allah ya san sa da rahma ko kusan wata biyu da idan ana karatun Qur'ani ana nuna kowani yatsa kowani aya da dan yatsa a wajen karatun to ni ban sani ba illa dai kila abin da yake nufi in kana nunawa da yatsa saboda yatsan ma yana karatu ne idanunka suna yi kwakwalwanka yana yi sannan kuma yana taimakawa wajen concentration ki ubangiji dukkan godiya yana wajenka godiya mai yawa kakkake kuma mai albarka a cikin sa wallahi alam a kamar yadda muka ayi mu magabatan mu addu'a kuma duk wanda suka aiko roƙon addu'a su kuma a sa su a cikin addu'a mu musa junan mu a cikin addu'a ba saukan Qur'ani karatun Qur'ani cikin Ramadan Imam Malik yana cewa shi kanshi ma ko a sallah za a yi sallah da Ramadan a tarawih sauke Qur'ani ba wani abu ne a cikin sunna ko wannan amma dai duk lokacin da mutum ya kammala aikin alkhairi ko wanne to ana sanya addu'a watan ba don wani dalili ba kammala saukewa din kammala aikin alkhairi ne to wuri ne wanda ake samun karban aiki a wajen Allah subhanahu wataala a ƙarshen ayyukan alkhairi Allah subhanahu wataala ya karba mana ayyukan mu na gari ya sa cikin zabubbun bayin sa magabatan mu Allah ya ji kansu da rahama wanda suke aiko da neman addu'o'i gaba ɗaya Allah subhanahu wataala ya amsa addu'o'in su Allah subhanahu wataala ya bamu cikakken zaman lafiya da arziki mayalwaci madawwami Allah ya bamu dawwaman Allah subhanahu wataala ya farfado da al'umman musulmi Allah ya furta mu da ingantaccen haɗi wanda zai zama dalilin ci gaban musulunci da musulmai Allahumma inna nas'aluka min alkhairi kullihi ajili wa ajili ma alimna minhu wa ma lam na'lam ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أنفسنا وأهلنا ومن الماء البارد اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك ومن النار اللهم إنا نسألك أن تجعل بلادنا نيجيريا أمانا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين اللهم وفق ولاة أمورنا لما فيه رضاك يا رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Terima kasih.